الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وإن كنا نجله إجلالا حقا، وإن كنا نرجو أن نكون من أهل شفاعته يوم القيامة، فهذه مظاهر محبته أو بعض منها. أولا، الإيمان به إيمانا صادقا، وحبه أعظم من حب الولد والوالد والناس أجمعين، وتعلم دينه وتفهمه فهما صحيحا. ثانيا، نشر دينه وبيان هديه والدعوة إلى سنته كما فعل صحابته رضوان الله عليهم. لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ما زال محصورا في الجزيرة العربية إلا شرذمة قليلة من الناس أخذت بهذا الدين خارج الجزيرة. وبوفاته ارتدت بعض الأعراب، فنقص عدد المسلمين عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بتوفيق الله تعالى، ثم بفضل ما قام به الصحابة من الدعوة والجهاد والتعليم، وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن من الزمان. ولكن الإسلام وصل إلى هذه المدينة، مدينة كانوا كما تروي كتب التاريخ أكثر من 600 عام، ولكن لا زالت الوثنية موجودة على مشارف هذه المدينة في مسافة لا تزيد على 50 كيلومتر. فالوثنيون موجودون في الحكومات المحلية، في بيبيج وفي كاراي وفي رانو وفي كيبيا وفي غيرها من الحكومات المحلية. أين المسلمون؟ أين أحباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقا؟ أين الذين يتبعونه اتباعا صادقا؟ أين الذين يؤمنون به؟ ولماذا ما نشروا دينه؟ ولماذا ما دعوا إلى دينه؟ ولماذا ما نشروا سنته كما فعل الصحابة؟ نشروا الإسلام حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ربع قرن من الزمن، في سنوات لا تزيد على 25 سنة. افتتحت فارس والروم، ودخل الإسلام في إفريقيا، وافتتحت مصر، ووصل الإسلام إلى أندلس، كل ذلك في سنوات لا تزيد على 30 عاما. كيف جاهدوا؟ حيث لم تتح لهم من الوسائل ما أتيحت لنا، ليس عندهم لا السيارات ولا الطائرات ولا الأدوات الموجودة في زمننا. فهم أقل منا عددا وعدة، لكنهم صادقون في إيمانهم وصادقون في محبتهم. ثالثا، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الدفاع عنه وعن سنته. خامسا، محبة أهل بيته الطاهرين. سادسا، محبة الداعين إلى سنته وتأييدهم. كل هذا من مظاهر المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا الاحتفالات ولا الأكل ولا الشرب ولا الرقص ولا المواديد التي يقوم بها الصوفية. نسأل الله العفو والعافية. يا أيها المسلمين، يا ميتو أكون ون من بريم البركة بين فللر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم، da bayyana madaukakin matsayinsa, da girman nasabarsa, da tsarkin tsatsansa da asalinsa. Mun bayyana cewa shi ne sayyidu waladi Adam, shugaban ‘ya’yan annaba Adam gaba ɗaya, shi ne ma’abucin tutar yabo a ranar tashir kiyama, a sa’an ya ba’asa karabbuka makaman Mahmuda, shi ne ma’abucin babban ceton da annaba Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa za su ba da uzurin cewa matsayinsu bai kai ba a je wurin shi, mutane su dunguma zuwa wajen shi don ya cece su, ya ce ana laha ana laha ana laha, ni ne mai wannan matsayin, ni ne mai wannan matsayin. Shine farkon mai yin ceto, shine farkon wanda za a karɓi cetonsa, shine farkon wanda ƙasa za ta tsage don shi ya fito kafin kowa a ranar tashin kiyama, shine farkon wanda zai shiga aljanna, shine ma'abucin tafkeken tafkin nan wanda girmansa da fadinsa yace ya kai fadin da ke tsakanin garin Ailata da kuma Juhufa, wanda ta fi tazarar kilomita 1,500 ko 2,000. Fadin tafkinsa kenan, tafkin Al-Kautsara, wanda Allah yake bance shi da shi. Shi yafi kowa kyawun halitta, shi yafi kowa kyan hali, shi yafi dukkan mutane kyauta, shi yafi su tsarkin harshe da daɗin magana, shi yafi su fasahar zance. Shi ne zancensa yafi na kowa fitowa fili, shi yafi dukkan mutane jarunta da sadaukantaka. Babu wanda yafi shi jin kai da tausayi da rahama. Yafi kowa tsoron Allah, yafi kowa da'a da biyayya ga Allah, yafi kowa dayuwa zuwa ga abin da Allah ya ce a yi. A taƙaice, a jumlace, a mulmula, a dunkule, babu wani alkhairi cikin alkhairin duniya face manzon Allah ya riga mutane yi, kuma ya kiraye su ya ce ku zo ku yi. Babu wani sharri da zai cutar da ɗan adam a rayuwarsa ta duniya ko ta kiyama face manzon Allah ya razanar, ya firgitar, ya tsoratar da mutane, ya gargaɗe su, ya ja kunnen su a kai. Shi ne annabin shiriya, shi ne annabin rahama, mai kyakkyawan hali, mai daddaɗan zance, mai kyakkyawan aiki. Ubangiji ya ce da shi, fabima rahmatun minallahi linta lakum, saboda jinƙan Allah gare ka da tausayawarsa gare ka, sai ya sa ka kazanto mai kyakkyawar ɗabi'a, mai taushin hali da kyakkyawar mu'amala. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, inda ka kasance fazzan mai mummunan hali, ghalizal qalbi mai kaushin zuciya, da kulli da nunkufarci a zuci, lam faddu min hawlik, da mutane sun dare sun rabu da kai, ba su yi imani da kai ba. Amma tunda kana da kyan hali, kana da kyan ɗabi'a, sai adadin mabiyanka ya ɗara mabiyan dukkan wani annabi da bai taɓa zuwa a bankasa. Wanda suka yi imani da kai, yawansu ya shallake dukkan waɗanda suka yi imani da wani annabi ko manzo a bankasa kafinka. Fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, rinka yin abuwa a gare su din ba sun yi ba daidai ba, rinka shawartar su cikin waɗansu al'amuran da wahayi bai zo ba a kansu. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, lalle manzo Allah shi ne mai kira zuwa ga alkhairi, mai bushara da gidan aljanna ga masu imani da aikin kirki, mai gargadi da gidan wuta game da waɗanda suke shirka ko bid'a ko mugunyan zance da aiki. Allah ce da shi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, ya kai wannan annabi, lalle mun turo ka dan ka zanto mai shaida akan mutanenka, mai bushara, mai dan kunne da gargadi, mai kira zuwa ga Allah bi iznihi, da umarnin Allah da izininsa, wa sirajan munira, mun aiko ka dan ka zanto fitila da za ta haskake duniya, ta kori duhun jahilci da kafirci, ta kori zalunci, da tabbatar da adalci a bankasa. Ya zo cikin sahih Bukhari daga Abba ibn Yasar, yace na tambayi Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah ya kare da a gare shi, yaya siffar annabi take a cikin at-Taura? Sai yace duni, innahu la mawsufun fi at-Taura bi ba'd sifatihi fil Qur'an, lalle an siffanta shi cikin at-Taura da wani bangare na siffofinsa da ke cikin Al-Qur'ani. A cikin at-Taura Allah ya ce, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, kamar yadda zuma karanta aya akan haka. Sannan wa hirzan lil ummiyin, kai ne hirzi da tsaro da kariya dangane da mutanen da ba a taɓa saukar musu da littafi ba a da, gama garin mutane Larabawa kenan. Zuwanka shine zai zame musu tsaro daga azabar Allah, daga fushin Ubangiji. Anta abdi wa rasuli, kai bawana ne, sannan kuma manzona ne. Waɗannan kalmomi biyu akwai hikima a cikinsu. Bawa yake tsakanin shi da Allah, alaƙa ce ta bawa da mai bawan, ta mai halitta da abin halitta. Allah shi ne abin halitta, manzon Allah shi aka halitta. Allah shi ake wa bauta, manzon Allah shi ne mai yin bauta ɗin. Duk da yana da babban matsayi, amma ba ya da wani ɓangare na siffofi na ilahantaka ko rububiyantaka, ballantana ya zanto kishiya ga Allah, ko tsara ga Allah, ko sa'a, ko tamka, ko kini ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, manzo Allah Abdullah ne. sannan kuma rasulullahi wannan dan a bashi matsayi na risala wanda ta bambanta shi da sauran gama garin mutanen da ba annabawa ba sannan kuma ta dauke shi matsayin ya dauke shi ya dora shi akan matsayin da yake re na sauran annabawa da manzanni anta abdi wa rasuli sammaytuka almutawakkil na ambace ka da suna almutawakkil mai dogaro wannan suna ne cikin sunayen manzon Allah a taura laysa bi fadhlin wala ghaliz ba fadl bane mai kaushin hali wala ghaliz ba mai kaushin zuciya bane da rishin tausayi wala sakhabun fil aswaq baya raki a kasuwa daga murya da hayaniya a rinka jin shi wajen saye ko sayarwa ko hira da mutane yakan yi magana ne da sautin da daidai mai saurare yake bukata bai yi kadan ba ballantana ka ce mai kace bai yawa ba ballantana ya dumar da kundanka sallallahu alaihi wa sallam yakan yi saiti ya bude sautin sa daidai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa bi sakhabin fil aswaq baya daga murya a kasuwa wala yadfu bi sayyi'ati sayyi'a in an yi masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir yakan yi abuwa ne yakan yi gafara sallallahu alaihi wa sallam walan yaqdibahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awda Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini a sanadiyar zuwansa bi an yaqulu ta yadda duniya da sai zamani da shi za ta ce la ilaha illallah wato a shiga musulunci a furta kalmar shahada a dayanta Allah da ibada a kadaita manzansa da biyayya wa yuftaha biha a'yunul ummi a tarbiyar haka a bude idanun da suka makance wa azanul summu a bude kunnuwan da suka kurince wa gaskiya wa qulubul ghul a bude zukatan da suka dode suka toshe alkhairi baya cikin su manzan Allah ne mabudin zukata a sanadiyarsa Allah ya bude zukatan mutane manzan Allah ne mabudin kunnuwa sanadiyarsa mutane suka saurari alkhairi suka ji gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya yayewa jama'a yana dake kan idan su wanda ta hana su ganin tafarkin shiriya ta hana su ganin gaskiya ubangiji ta Allah cikin hikimarsa ya mece shi a wannan matsayi haka ne sahabbai kan sun faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah zukatansu sun bude bayan da suna kulle idanunsu sun bude bayan da suna rufe kunnuwansu sun bude bayan da suna toshe sun fahimci musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci a matsayinsa na aqida wanda zuciya za ta kudurce musulunci a matsayinsa na dokoki na ibada da ake yi safiya da dare musulunci a matsayinsa na dabi'u da halaye na gari har sai da fadar Allah ta gaskata akan su inda Allah ke cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu lalle waɗanda suka yi imani da shi ciwa shi manzon Allah fallazina amanu bihi wanda wannan kalma ta gaskata akan su a ajin farko su ne sahabban manzon Allah wa azzaruhu suka karfafe shi su ne baradan fama da suka tsaya shi yaki a Badr su suka raka shi Uhud da su aka yi Ghazwatul Ahzab da su aka yaki Banu Qurayza da Banu Qaynuqa da Banu Nadir da su aka tafi Tabuka da su aka kai aka koma wajen yada addinin musulunci azzaruhu sun karfafe shi wa nasaruhu sun taimake shi wa taba'un nur allazi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi shine alqur'ani mai girma Allah ce ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta su ne masu tsira daga gidan fushin Allah da azabarsa zuwa ga gidan yardarsa da rahamarsa ulaika humul muflihun lalle su ne masu rabauta ya ɗan uwa dukkan alkhairi yana cikin yin imani da wannan manzo da koyi da shi da bin sunnarsa da bin sawayensa cikin abin da ya ce ko ya ce kar a yi lalle ne a biyayya a gare shi ana buƙatar tsira ya ɗan uwa ya riga ya zama al'ada a duk lokacin da aka ce watan Rabiul Awwal ya zo za ka samu musulmai a ɓangarori na duniya daban-daban sukan yi maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu a ranar haihuwa 12 ga wata waɗansu a ranar suna wato kinan ranar 19 ga wata waɗansu kafin ranar sunan waɗansu kafin ranar haihuwar waɗansu ma kafin watan waɗansu su raka watan waɗansu da daddare waɗansu da rana waɗansu da hansi waɗansu da la'asar likis wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a tsammaninsu aiki suke yi na gari wanda ba wanda ya kai shi idan ka tambaye su menene dalilin da yasa kuke yin maulidi, za su ce bayyana son annabi, tunatar da mutane babban matsayinsa. Ni ma na yi tarayya da ku, san annabi abu ne wanda yake wajibi, na yi tarayya da ku akan cewa bayyana matsayinsa abu ne wanda yake wajibi, sai dai ta wace hanya za a nuna son nasi, ta wace hanya za a bayyana wa mutane matsayinsa, a tallata shiriyarsa. Hanya ɗaya-ɗaya da Allah ya amince da ita wajen bayyana matsayin annabi da bayyana son shi, farko imani da shi, imani na gaskiya, yin da'a zuwa gare shi, kiran mutane zuwa ga shiriyarsa, zuwa ga addininsa, yaɗa sunnarsa, koyan hali irin nashi, kwaikwayon ɗabi'a da zama da kwanciya da taki irin nashi, yanayin yadda ya sanya tufafi, yanayin yadda ya ci ko ya sha, a halin da ya ci ko ya sha ɗin, kwaikwayonsa, ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u nasa, yin kwalliya da halayya irin tashi, wannan ita ce mafificiyar hanya, tabbatacciyar hanya ta nuna san annabi, ta bayyana matsayin annabi. Amma biki kadai baya wadatarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ko bayyana siriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin biki abu ne wanda yake na gangan ba gaske ba. Abin da yake gaske shine imani, shine da'awa, shine jihadi, shine hijira, shine karantarwa, shine wa'azantarwa, shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amma kaga biki kuwa shine ka sha, ka more, ka gwangwaje, wani lokacin a cakuɗi maza da mata, wani lokacin yara ƙanana su zo suna rawa a gaban mutane masu ƙananan shekaru, yara ƙanana masu ƙananan shekaru a gaban tsofaffi masu shekaru, suna musu rawa, suna yi wa annabi waƙa. Wannan gangan ne ba gaske bane ba. Gaske ita ce da'awa, ita ce wa'azi, ita ce al'amru bil ma'ruf, ita ce annahyu anil munkar. Ba ci da sha da morewa da gwangwajewa ba, wannan gangan ne ba gaske ba ne, wargi ne, ba abu ne wanda yake na daidai ba. Hanyar kiran mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya da shiriyarsa, wannan ita ce hanya ta nuna kauna a gare shi, ta nuna lalle muna tare da shi. Don haka sahabbai suka yi, haka tabi'ai suka yi, haka tabi'ina suka yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekarunsa na wa'azi, shekaru 23 a Makka, 10 a Madina, bai taɓa kiran mutane zuwa ga zuwa a yi biki don tunawa da ranar haihuwarsa ba. Wanda ko shi ya fi cancantar ya kirayi mutane zuwa ga hakan, in hakan gaske ne, in hakan addini ne, in haka abin neman lada ne. Halifofinsa Khulafa'ur Rashidun, da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul Khulafa'ur Rashidun wa sunnatul Khulafa'ur Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di, hudun nan suka zo suka mulki shekaru 30 sur, kowa yana matsayin halifa. Ba gwamnan Kano, ba shugaban kasar Najeriya ba, ba shugaban Afirka ba, shugaba na duniyar musulunci a matsayinsa na halifan manzon Allah, wakilin manzon Allah a ban kasa, wanda ya fi kowa san manzon Allah a zamaninsa. Amma babu sai daga cikinsu da ya taɓa ware wata rana ya ce a yi hutu, yau maulidi ake, ko ku zo a yi bikin maulidi, ko ya ware waɗansu mankudan kuɗaɗe, ko dai ku ce abinda suka yi su ba sa san annabi ku kuke so, ko ku ce su suke san annabi ku ba ku san hanyar da ake sonta ba. Ya kamata ku zaɓi ɗaya cikin waɗannan al'amuran guda biyu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaɗayansu ba wanda ya taɓa yin maulidi, haka duk wanda ya biyo bayan su ba wanda ya taɓa yin maulidi. Tabi'ai da tabi'u tabi'ina, ƙarni guda uku da suka fi kowane ƙarni tsarki, da manzon Allah ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ƙarni guda uku, tsare ko na sahabbai, tabi'ai da tabi'u tabi'ina, gaba ɗayan su ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yin maulidi, ko shi kadai, ko da sunan gwamnati, ɗaiɗaikun mutane a fili ko a ɓoye, a cikin gida, a rufe ko a kofar gida ko a masallaci, ko ya kashe titi ko kare kashe titi, ba ɗaya daga cikin su da ya taɓa yi. Ya rage na suna san annabi ko ba sa san shi, wallahi tallahi ni na yi imani suna san annabi kuma sun fi mu san annabi. Ni na yi imani da haka, kai kuma sai ka bayyana ka ji. Idan ka ce rashin yin maulidinsu ya nuna ba sa san annabi, ma'ana yanzu kai ka ƙarfafa sabon annabi gaba ɗaya, ka zama ɗan Shi'a. Ba ka yi mamaki ba in ka yi haka, dan akwai tarayya da juna tsakanin sufanci da Shi'anci. Idan ka tafi haka ba za mu yi mamaki ba. Amma muna kyautata maka da cewa ba za ka yi wannan barfafiyar ba, ba za ka yi wannan wautar da rashin hankalin danganta sahabban annabi cewa ba sa san annabi, ko tabi'ai ba sa san annabi, ko tabi'u tabi'ina irin sai Imam Malik ce ba sa san annabi. Ni na tabbatar ba za ka yi wannan ba. Ya 'yan uwa, ba a fara maulidi ba a tarihi, sai da shekara 400 bayan hijira, 400 shekara 100 waɗanda suka fara yi su ne al-Fatimiyuna, ‘yan daular Fatimiyya wanda suka kun ‘yan Shi’a Fatimiyya su suka fara yin maulidi a bankasa. Ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan. Duk wanda ya maulidi ya yi koyi da waɗannan ne, al-Fatimiyyun, ‘yan Shi’a, tantagare ‘yan Shi’a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini. Waɗanda suka ce zahirin azumi, sallah, zakka, aikin haji wanda annaba suka zo da shi ba shi ne manufar halittan halitta ba, batinin ɓoyayye ba sallah ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi. A wurin su, in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira, amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne. Su ne wanda suka fara yin wannan. Gaba ɗaya addinin su dama su a biki ya ƙare. Gaba ɗaya, don su maulidin da suke farko sai maulidin Annabi, sai su yi maulidin Aliyu, sai su yi maulidin Hassan, sai su yi maulidin Hussein, sai su yi maulidin Fatima, ba guda biyar ba kenan, na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shi ne sarkin, shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan. To waɗannan su ne suka fara yin maulidi a bankasa kafin kowa, ga littattafan tarihi ne. Ya rage na a je a kaɗewa littattafai ƙura a karanta a gari. Waɗannan su suka fara yin maulidi a bankasa. Da haka maulidi baya da hujja ko cikin Qur'ani ko cikin hadisi ko aikin Annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganunsu. Ba wata shaida ta tarihin mutanen ƙwarai da ke nuna maulidi. Duk wanda zai kafa maka hujja akan maulidi, hujjar ita ce tana taƙaituwa cikin ababe guda uku, ko su duka ko wani daga ciki: hadisin ƙarya ko da'ifin hadisi ba ɗaya ba kenan, san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan, kamanceceniya da Kirista, arna kafirai. Sun ce tun da Kirista sun yi wa Annabi Isa maulidi sun tuna ranarsa, to ai Annabi Isa Allah ya fi cancanta a yi masa sama da Annabi Isa. Kaga nan sun koko ne wajen Kirista, su da kansu sun faɗa shahidin shahidin min aliya. Don haka ya 'yan uwa, hakikanin gaskiya, in dai muna son mu so Annabi hakikanin so, ga alamomin san Annabi. Alama ta farko, imani da shi, imani na gaskiya, son shi sama da yadda kake son uwa da uba da ƴaƴa da dukkan mutane a duniya. Alama ta biyu, yaɗa addininsa, ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kuɗinka wajen yaɗa addinin musulunci. Ka yaɗa shi ga wanda musu musulunta ba, ka karantar da wanda dama su musulmai ne. Wanda bai musulunta ba, kirawo shi zuwa ga musulunci. Wanda ya musulunta, karantar da shi addinin. Yaɗa wannan addinin ta hanyar dukiyarka, ta hanyar iliminka. Wannan ita ce babbar alama ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yaɗa addinin da ya zo da shi, yaɗa sunnarsa. Annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiyya ba. Sai ƴan tsararru da suka musulunta ko a Habasha ko a wuri na daban. Amma dai a jaziratul arabiyya, wannan tsohon ƙasashen yankin Gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka faɗi ba. Amma lokacin da Annabi ya bar duniya, Abubakar ya zama halifan farko, Umar ya biyo bayansa, Usman ya zo, Ali ya zo. Cikin halifancin waɗannan halifofi guda huɗu, wanda shekaru 30 kaɗai suka yi a duniya, sai da musulunci ya kai ƙarshen gabas, sai da musulunci ya kai ƙarshen yamma ta duniya. Masharikul ardu magharibi ha gaba. A daidai wannan lokacin ba su da mota, ba su da jirgin sama, ba su da gidan rediyo, ba su da talabijin, ba su da jarida. Yawan su bai kai namu ba, mun fi su yawa. Dukiyar su bata kai tamu ba, amma suna da commitment na addini, suna da iltizam, suna da ash'ur bil mas'uliyya. Su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne, ba waka bace ba. Su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne, ba tsayawa da bukukuwa bane ba. Da haka suka yada shi, suka yi jihadi, suka kare dolar Romawa, suka kare daular mutanen Fasha cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Tazarin kilomita nawa suka kai a wannan lokaci? Musulunci ya kai har Andalus ƙarshen yamma, musulunci ya kai har gabas, har kan gaba da ƙasar Tana a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru 30 ba. Da wannan gurin tarihin Kano ya nuna addinin musulunci ya shigo Kano shekaru 600 baya ko sama da haka. Amma a yanzu in ka fita daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka samu gidan Bamaguji, wanda babban Hausa ne na baya da wani yare sai naka, kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba. Mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san Annabi da yadda mu muke nunawa. inda aikin da sahabbai suka yi mun yi daya cikin goma dinsa, da sai ka ci kilomita 100 baka isa da gidan bamaguje ba, sai dai gidan mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amma ga maguzawa a kananan hukumomin da suke cikin asalin jihar Kano, kirista suna ribatan su, suna kokarin su samar da abin da ake kira kudancin Kano, yadda ake da kudancin Zaria, yadda ake da kudancin Borno. A yau haka kaga maka makantoci a karamar hukumar Garko, a karamar hukumar Sumaila, a Kibiya, a Rano, a Tudun Wada, a Bebeji, a Karaye da sauran kananan hukumomi wudun da sauransu, dan kira dan karantoci suke ginawa, a turo ɗan Ingila ko ba Faransa ko daga kasar Holland ya zo yana gudanar da tocin. Ka je ka gaggari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci, amma a gina katon toci, a zo a yi gida na fada, a ajiye wa fada injin nika, a ajiye masa injin casar shinkafa, a ajiye masa shanu guda biyu da galma. Limamin juma'ar wannan yankin da ke liminci a kofar Haikimi ba ya da kaza, ba ya da injin tattasai, ba ya da komai a gidansa, saboda yadda muka riƙe addini wasa da biki. Saboda wanda zai kashe 100,000 a maulidin gidansa ba ya iya ware 10,000 ya baiwa yara a ƙarshen mako, ya ce ku je ku musulmantar da mutane, ga allowance ɗinku duk ƙarshen mako 10,000, wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan. Wannan 10,000 mutane nawa cikin matasan mu masu kishin addini za ka tura ƙaramar hukumar Garko ko Rano ko Tudun Wada ko Wudul ko Sumaila ko duk inda za ka tura su, su je su yaɗa addinin musulunci, su kira zuwa kalmar shahada. 10,000 mutum nawa za ka tura a mako? 10,000 za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo, 10,000 za su samu kuɗin abincinsu a ciki, su je ranar Lahadi, su je ranar Asabar da Lahadi, su je su dawo, mutane ne za su musulunta. 10,000 sai ka yi mako biyar kana yi 100,000, amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani gaba, wancan 10,000, wancan 50,000, wancan 30,000, wancan 100,000, ha babba ha ƙarami, gwargwadon girman rawanin kowane shehi, gwargwadon kuɗin da za ka sa masa a ambulan. Waɗanda ba su da gaskiya, babu addinin musulunci a gabansu, ba sa son manzon Allah, ba gaskiya suke faɗa ba. Ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan kananan hukumomin da maguzawa? Ta yaya za su kyale Kirista suna dasa waɗannan mutane cikin addinin Kiristiyaniti, su ɗauko su bayan sun kiristantar da su, su kawo su coci nan kusa da Kings Garden ko kusa da Queens Cinema, a nan gurin suke training ɗinsu yadda za su koma su kira ‘yan uwansu zuwa ga addinin Kiristiyaniti. Jiya nan da yamma waɗansu suka zo wajen Malam Abdallah, wai Kirista ne ba ma guje yake da Kiristanci, wai suke ce musu ai mu da ku musulmi duk ɗaya ne, dan mu muna cewa Annabi Isa Ubangiji, kuma kuna cewa Allahn ku Ubangiji, kun ga kenan kuma kun yarda Allah uba ne. Wai wannan tambayar suka ce wata zara suka taho nan gadan kai dan su tambaya, wai wata ansa za su ba su? Su fa musulmi ne, wata ansa za su ba su? Dan girman Allah, in malaman nan da suke da'awar san Annabi suke tece kute a radio da talabijin, da gaske suke za a samu irin wannan? Inda gaske ne wannan magana ta san Annabi, mutane ne ko karantar? Ka duba kafin masallacin Juma'a da cikin gari na kofa mai martaba sarki, akwai wani kwamiti na da'awa zuwa ga addinin musulunci a wannan masallacin? Ka duba masallacin waje, mutum 10,000 suke sallah a masallacin waje, mutum 10,000 suke a masallacin Khalifa Isaac Rabiu, mutum 10,000 suke. Akwai mota, akwai babur da waɗannan masallatai suka ware don tura matasa zuwa kira zuwa ga addinin musulunci? Babunsu da Annabi kawai faɗa suke, suna fakewa da Annabi sai su cewa waɗanda suke so jikokinsu ne, to sai ku, saboda san Annabi sai ku so jikokin nasu. Amma ba inda sun san, in sun tsare ta jikokin nasu daga Annabi, da jikokin kawai za su kiran ku zuwa gare su, ba za su danganta zuwa ga Annabin ba. A nan gurin a Kano duka bai fi shekaru 10 ba, 1988, wani mutum ya taso daga Kaulaha ya zo ya ce ya yi mafarki da Ibrahim Kaulaha yana fushi da mutanen Kano don sun kyale masallacinsa ya ruguje. Ka ji ina ‘yan Kaulahan su ba su gyara masa masallaci ba. Nan take aka tara miliyan 3 a 1988, miliyan 3, yanzu darajar miliyan 3 a wancan lokaci, yanzu darajar miliyan 30. Haka aka tara aka tafi da ita Kaulaha don a gyara masallacin wani. Me yasa ba je an gina sababbin masallaci ba ƙananan hukumomin Kano, inda maguzawa suke? Wanne ya fulada tsakanin gyara wancan da ya rushe, wanda mutanen wajen suka fi zama sun fi cancanta su gyara, da nan inda za a gina sabon musulmi ya shigo? Abin da ya sa kuka jina kansu fasi a kansu, wato suna shigar gidajen rediyo su yi raji, su yi ƙarya, su faɗa gwamnati ƙarya, zo su rubuta proposal, wai suna san annabi amma sai an biya su. Mauludin nan da ake wanda gwamnati ta rawa sai suke a ciki, wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa proposal suke rubutawa tun daga zamanin kwankwasa har yau. Har yau zamanin shekarau proposal suke rubutawa ko miliyan biyu, ko miliyan uku, ko miliyan goma. Waɗansu ma kwanaki aka ce an rufe hizba, a yi addu'a a taimaka a saki a buɗe hizba, sai wani wai aka kawo kuɗi da za a ɗan rarraba limamai, ya ce wai komai ya tashi a ƙasar nan banda addu'a, ita ce har yanzu ba ta tashi ba, wai an ba su miliyan ɗaya ya rena. Wai waɗannan su ne masoya Allah, su ne masoya annabi, su ne masoya addinin musulunci. Suna nan fa muna ganin su, muna jin su, muna ganin su. San annabi wai za su zo annabi amma sai an biya su. Inda gwamnati za ta ce kai proposal sunan nasu ya yi yawa a rage, ko a ce gaskiya tun da an yi bara, to bana kuma ku je ku yi dan Allah, ita kuma gwamnati za ta taimaka ta wata fassara, an kawo zokorodo, an kawo fiya wata wajen, wallahi ba za su yi mauludin ba, ba za su yi ba. Amma suna yi ne dan a biya su, shi kuma gwamna dole ya bi su, ko wannan gwamnan ne ko waye ya zo dole ya bi su, sai an samu tsayayye da ba zai. Amma in ba haka ba, sharri za su yi masa, su ce kun ji wai jama'a wai ba za a yi mauludin sayyidina rasulullahi ba, su yi wannan ƙarerayin. Shi kuma kowa zai ji tsoro a ce baya san annabi. Wannan ƙaryar za su yi masa ba Allah ne a gabansu ba, wallahi ba sa jin tsoron Allah. Za su iya shiga gidan rediyo su ce ɗan izala ne, ɗan zulun zalaha ne, don yi kuɓuta daga sharrinsu dole ya ɗan saki kuɗin a je a yi a yada mungula a huta da kuɗa. Amma wallahi babu Allah a gabansu ƙarya suke. Inda Allah a gabansu su faɗa mana tsakanin su da muridansu, ruwa ya taɓa fita ya je wa'azin maguzawa, ba a fara yin wa'azin maguzawa ba a je a kira su zuwa ga addinin musulunci, shi da ahlus sunna suka bayyana a kansu. Duk inda kwamitin basal wa'azi yake na a kira mutane zuwa ga addinin musulunci, za ka samu na ahlus sunna ne, ko ahlus sunna gaba ɗaya, ko ahlus sunna dai rabi da rabi, amma dai ahlus sunna ne, ba yadda za a yi ka samu wata bid'a. Saboda haka wannan ya zama wajibi idan muna son mu bayyana sabba ga annabi mai kira zuwa ga addininsa. Na uku, yawaita salati a gare shi musamman ranar juma'a da daren juma'a. Na hudu, ba da kariya gare shi da ba da kariya ga sunnarsa. Na biyar, son ahalinsa, mutanen gidansa, matansa, ƴaƴansa, jikokinsa. Na shida, son waɗanda suke kira zuwa ga tafarkinsa. Duk waɗannan alamomi ne na son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta. Ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji da mu da muka ce yin maulidi ya saba koyarwar annabinka, da waɗanda suka ce yin maulidi gaske ne daidai ne a shari'a, ya Ubangiji wanda yake kan ƙarya, ya Ubangiji ka kunya shi, ya Ubangiji ka daidaita shi. Wanda ko yake kan gaskiya, ya Ubangiji ka taimake shi, ya Ubangiji ka ba shi nasara, ya Ubangiji ka sa masa haske a cikin rayuwarsa, ka sa masa ci gaba. Ya Allah ka taimaki mai taimakon addininka da dukiyarsa da iliminsa da mulkinsa. Ya Ubangiji duk wanda yake kawo addininka cikas, ko da dukiyarsa, ko da iliminsa, ko da mulkinsa, ya Ubangiji kawo masa cikas a cikin rayuwarsa. Ya Ubangiji zare albarka a cikin rayuwarsa. Ya Ubangiji ka taimaki addinin musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hudud ad-din ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.